wa barakatu. Barkamu da kasancewa a wannan gari na Tumu a jihar Gombe, a karamar hukumar Akwani, karamar hukumar Akwa local government, a wannan asibiti, me suna asibitin? What? Cottage Hospital Tumu. Na yi farin cikin kasancewa ta a wannan wuri. Fata na da kuma buri na Allah madaukakin sarki, kamar yadda kuka yi tsari, Allah ya ba ku ikon gina masallaci, to Ubangiji Allah ya gina muku a gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon raya shi, kuma ya ba ku ikon kulawa da shi kamar yadda ya kamata. Sun da ina tare ne da jami'an lafiya, ma'aikata lafiya cikin likitoci da nursing da kuma waɗanda suke kulawa da asibitoci, hatta mai shara magana ta za ta shafe shi. Na farko dai ku sani cewa sana'a ta likitanci kula da lafiyar mutum wani abu ne da ya ɗauko tarihi tun asali. Akwai annabi guda likita ne, annabi guda likita ne, annabi Isa. Idan ka karanta tarihin annabi Isa alayhi salatu wassalam, medical doctor, wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyil mauta. A zamaninsa abinda ya yi ta ce da shi shi annabi Isa, abinda ya ƙware, don kowane annabi akwai abinda yake yin fofula da shi. So abinda annabi Isa ya fofula ƙware da shi shine warkar da mutane daga cututtuka. Da haka shi mu'ujizarsa da Allah ya bashi tana kan wato yi wa mutane magani ne da warkar da su. Kana kaga wannan abun dole ashe malamai sun yi rubutu a kai. Kada wanda ya ɗauka cewa harkar likitanci da kula da lafiyar mutum wani abu ne da Bature ya kawo shi. A tarihin duniya ma daga musulunci ne aka samu ilimin likitanci, medicine, daga su Ibn Sina. Babban malami ne, sananne, duk wanda ya karanta tarihinsa da yadda aka samu ilimin likitanci zai ga cewa musulunci shi ne ya fito da wannan ilimin, amma daga baya aka mana fin ƙarfi, aka ƙwace abin, sai ya dawo yanzu su muke bi. Akwai babban labirari a Alexandria, ana cewa a ƙasar Egypt, ana cewa Iskandariya da Larabci, akwai wuri guda na rubuce-rubucen Ibn Sina da irin gudunmuwar da ya bayar a addini da kuma harkar medicine ga baki ɗaya. Ɗaki ne guda littattafai ne, iya ganin ka duk harkar abin da ya shafi tarihin ilimin likitanci ne a addinance. Wallahi idan ka karanta za ka gane cewa musulmi ba karamin bacci suka yi ba a kan harkar lafiya. Namu ne, mu muka kawo shi, mu muka ƙirƙiro shi, amma yau an zuba mana ruwa, an danne mu, mun danne kanmu, mun koma baya kamar ba mu san da wannan karatun ba. Har ma wanda ba musulmi ba zai zo ya tuciya a duniya ya ɗauka ilimin nasa ne, ko kuma musulmi kun zama yan kallo. Ilimi na engineering, ilimi na sassaƙa. Akwai annabi guda kafinta ne, annabi Zakariya, duk sassaƙa da tsira ƙira wani abu. Annabi Dawud shi kuma ƙarfe Allah ya kore mai, iron bender ne, mai walda ne, mai sarrafa ƙarfe ne. Allah ya ce wa alanna lahul hadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Duk annaba wannan da za ka bibice su, annabi Lutu manomi ne, noma yake yi, har zuwa yake gona ya yi aiki ya sari itace ya ɗauko ya sawa. Akwai annaba wanda sun shahara da kiwo, alaihi musallatu wassalam annabin mu makki wayi ne annabin mu businessman ne dan kasuwa ne annabi ya je kasuwa ya kasa kaya ya jira customer an ce nawa ne an saya an taya ya sayar ko ya ki sayarwa yayi business da shi da matarsa Nana Khadija shi kan uwar jarin ma ba nasa bane na wani neman shi yaro ne ma a kasuwancin kaga dan an nuna ma musulunci addini ne wanda yake nan tarihi yana da asali to idan ka zo babin likitancin ma to shi kansa annabinmu shi ma likita ne wanda ba sani bane suke yin baya ga yanzu a cikin ku cikin researches din da kuke yi ban sani ba ko ina kuna irin wannan field research din ban sani ba da wani zai iya yin wato research akan abin da ya shafi harkar likitanci ta bangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ba hadisi da inda annabi ya ta yin magani suna nan barkace a samu wani likita ya yi linkin din research dinsa da fitar da likitancin annabi a cikin hadisan annabi cikin Bukhari ko cikin Muslim ko cikin Abu Dawud ko Tirmidhi da Nasa'i ba karamin ilimi za a samu ba kaga kayi wa ilimin zamanin hidima kuma a disan time kuma kayi promoting ilimin addinin ka fitar da annabin ka ya zama mai matsayi da daraja so ina miƙa wannan wannan wato bukata ga ƙungiyar likitoci ga da tayyaji nan al-iman ya kamata cikin koda research ne ku biya kuɗi a yi da sunan al-iman ku fitar da irin likitancin da annabi ya yi annabi har jinyar mutum ya sa a tsakiyar masallacinsa an yi jinyar mutum Sa'd ibn Mu'az an je yaƙi aka harbe shi jini ya ƙi tsayawa annabi ya ce ku masa ɗakin jinyarsa tantansa a cikin masallacina li'audahu min qaribin dan in rinka gaishe shi kusa aka ce aka yi mai tantansa a cikin masallaci annabi ya sallah zauna gaishe shi har jini yana fitowa ta ƙarƙashin tantin saboda bala'in jinin da yake zuba annabi ya yi magunguna har magani har falitafi ake da shi sunansa tibbun nabawi me yasa likitocinmu musulmi ba za su fito da waɗannan ba so ina kira ba wai a nan jihar Gombe kaɗai ba ƙungiyar al-iman a matsayin ku na ƙungiya ta likitocin musulmi lallai a fito mana da wani rubutu series of research series of writing daban-daban yadda za a ɗauki yadda annabi ya yi likitanci don zai taimaka wa likitocinmu za ku iya research da paper wadda take da topic tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake magani yake likitanci za ku iya da irin magunguna waɗanda suke ɓangaren pharmacy za su iya ɗauko irin magungunan da annabi ya amfani da su a zamaninsa na likitanci ku duba littattafan da malamai suka yi magana a kan harkar likitanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yana nan duk a rubuce malam buɗewa kai za ka yi karanta to ba shi kaɗai ba matarsa Nana Aisha ma likita ce Nana Aisha Urwa ibn Zubair ɗanta ɗan gidan Nana Asma'u ya ga yawanci in an zo ciwo sai Nana Aisha ta bada magani tana bada prescription a je a yi kaza a taɓa kaza a yi kaza a daina kaza a sha kaza kar a yi kaza ya ce wai ke ina kika samu wannan magungunan ne ta ce tsabar zama ne da annabi masu larura suna zuwa su yi bayanin ciwo annabi ya ce a ƙona kaza a yi kaza a ƙona kaza a yi kaza Nana Aisha likita ce a cikin rubuce-rubucenta ko karance-karancenta ilimanta akwai ɓangare na harkar magani wanda wannan shi ma is a topic for research Nana Aisha kaɗai ta isa ta yi research a kanta dangane da irin wato gudunmuwar da ta bayar a ilimi na likitanci yau dai ina ta duba muku aiki da ke yaji ina fatan insha Allah za ta rike kuma za mu ga canji da wannan ita har fadar gaba da wannan ne za mu nuna mu wayayyu ne dan boko ne mu wayayyu ba ana zuwa ana kawo maganganun arna kuna hadisiya ba proof na kafirai wani yayi kaza theories ko ba ka bane kuma ai aiki da shi in abu ya rikice ma sai a ce a littafin wani ai yayi kaza practical aspect din sa na kaza idan abu ya rikice ma dubba to me yasa ba za mu fito da musulunci ba saboda ba mu da gata addinin ba ya gata sai abun ne ilimin da muke da shi to haka idan ka zo cikin tabi'ai cikin sahabbai cikin tabi'i tabi'ina har ila yau akwai malamai waɗanda suke likitocin addini ne ko malaman addini. Yanzu idan ka je ƙasar Masar, majority doctor a ƙasar Masar Egypt, ku faɗa yau ko gobe ku ce majority na likitocin Misra, duk inda ka ga likita a Misra to ya haddace Qur'ani, sai dai in ba jami'ar Azhar ne karatu ba. Jami'ar Azhar, Azhar University, tana daga cikin first university ta musulunci, ta fi shekara 2000. Ba a san aya adadin da ta yi graduation na likitoci ba, kuma a ƙa'idar ɓangaren medicine na Azhar da zai yi ma ka yi graduation daga medicine wai ba ka dace Qur'ani ba. Su yana daga cikin wato course ɗinsu na dole, ba optional ba ne. Idan ka ci duk abin da ka ci ko meye ka samu, wallahi tallahi sai ka dace Qur'ani. So yanzu likita a Egypt zai zo yana maka tiyata yana karanta Qur'ani, ni ɗin nan ya same ni, na je za a yi min aiki. Likitan yanzu yake ce mun ka dace Qur'ani, za mu yi karatu ne. Yana ce to ai ni yanzu ka soka mun anesthesia, ina ni ina wani karatu kuma yanzu. Amma wallahi haka yana min aikin ne, ya fara karatun Qur'ani har bacci ya dauke ni. Yawancin likitoci ma da ta Qur'ani. Ashe wannan yana nuna me, likita wanda yake harkar lafiya shi ma zai iya yin karatun addini. Muna da MSS a jami'o'i a universities, zan buga misali daga Kano, tunda daga Kano nake a MSS ɗinmu. Wallahi sau da yawa shekaru ana zuwa a yi musabaka ta Alkur'ani, wallahi ɗan medicine suke cinyewa. An jera shekaru, likita ne ɗan medicine shi zai zo ya haddace Qur'ani. Wannan duka misalai ne nake gaya muku alaƙar. To masha Allah, za mu jira su ne? Wannan yake nuna mana ce menene alaƙar iliminmu na addini, alaƙar kuma karatunmu na likitanci da ainihin wato ba ni sunan shi da addinin musulunci. Wallahi sun ba da gudunmuwa likitocinmu a da, kuma ina ba da shawara ga 'yan uwa, yana da kyau a babin wato ƙara ilimi da yaɗa ilimi a karanta tarihin salaf, tarihin magabata, yaya suka yi rayuwa da harkar magani da mu'amala da kiwon lafiya. Shi kansa wani topic ne mai zaman kansa, wanda masha Allah tabarakallah yayin da muka zo muka duba za mu ga cewa lallai labirarin musulunci wato a cike yake da ne, a cike yake da rubuce-rubuce da ya shafi harkar karantarwa, harkar likitanci da sauransu. To wannan a matsayin shimfiɗa ne ƴan uwana nake gaya mana. Matana, Allah ya sa ku ɗauki bani sunan shi, Allah ya sa ku ɗauki wannan shimfiɗa ta zamanto dalili ne da zai daɗa ƙarfafan gwiwarku, kuma dalili ne da zai ƙara nuna muku cewa wannan sana'a ta ku sana'a ce wacce take tana da tushe, tana da asali. Kun ga dai na gaya muku a cikin annabawa akwai likitoci, a cikin sahabbai akwai likitoci, a cikin manya-manyan malamai wanda suka yi rubutu a duniya akwai likitoci. To kenan tunda akwai likitoci, to ku lallai akwai gudunmuwar da suka bawa mai suka bawa al'ummarsu. Kenan kaga ya kamata a yi research, a yi bincike, a bankaɗo waɗannan abubuwa, a fito da su fili, a yi wa duniya bayani don mutane su ƙaru kuma su gane cewa wannan addinin namu is rich of wato waɗannan abubuwa da za su amfanar da duniyar likitanci da harkar kiwon lafiya. A gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi jinya, shi kansa manzon Allah an masa jinya. Yanzu Annabi ya yi zazzaɓi mai tsanani da jikinsa yake firiri, amma shi da kansa ya ba da umarni ya ce a rinka ɗebo ruwa bokiti-bokiti ana zuba masa. Kaga nan ya kamata likitanci na zamani ya yi bincike me ya alaƙar firirin jikin mutum, zafin jikin mutum, da kuma a watsa masa ruwa ko a sa tsumma a sa jikin sa ya sanyi. Kaga ai akwai shi a likitanci a zamanance. To kaga sai a samar da wannan proof din, a ce ai ku Annabi ma ya bada wannan ilimin. Kaga source din ilimin sai a ce daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba daga wani bature ba. To kaga wannan yana da kyau mu kula da wannan sosai kwarai da gaske. Yanzu ki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa idan guda ya shiga cikin abu, cikin abin sha, ya fada, in ya zo fadawa ya kan fada da fuffuken sanahagu saboda mugunta irin na guda, saboda akwai cuta. Likitoci sun tabbatar a jikin guda, likitocin zamani sun tabbatar a jikin guda akwai cuta, amma kuma ilimin su na zamani bai ba su cewa akwai maganin wannan cutar kuma a jikin kudar ba. Da haka su a wajensu a zamanance in kuda ta babu to kamar ya zama poison, kamar ya zama ciwo. To amma a likitancin musulunci annabi ya ce in kudan ne ya fada to kafin ka dauko shi ka dulmiya shi a ciki, ka dan danna shi sai ka dauko shi ka jefar, bai ce a ciki kuda ba, amma ka danna shi a ciki sai ka jefar, ka ciro shi ka jefar da shi. Yace a cikin jikinsa akwai maganin wannan cutar. Sai ga wani babban bature a Ingila ne ko a wata kasa daga cikin kasashen Turawa nan, wata rana ya zo ya yi wani finding research din sa, dai yana murna cewa ai ya samo cewa a jikin kuda akwai wani magani. Ya zo ya gama research din sa ya bayani, zai ja miliyoyin dalolinsa na research din. Sai wani babban likita sai ya tashi ce ai wannan sama da shekara 2000 da kaza, ai annabi Muhammad ya riga ya faɗa, ka ba mu authority, ka ba mu evidence, ka ba da dalili. Ya jawo hadisin da manzon Allah ya bayani, wallahi wannan likitan dalilin da yasa ya musulunta kenan shi mai research din, sai gane ashe annabi ma yana da ilimin likitanci. To shi daman Bature yana gina yaddarsa ne akan abin da ya proving, ya tabbatar da aka yi musulunta. Amma very unfortunate, musuluntan nan ta sa ya yi asarar aikinsa, ya kuma yi asarar wasu damammaki da yawa, saboda ya za a yi a matsayinsa na shahararren mutum irin wannan ya zo ya ce ya yarda da wani abin da addinin musulunci ya zo da shi. To yanzu me amfanin likitocinmu na zamani da Allah ya ba su ido akan addini, ba za su rinka faɗaɗa tunaninsu da bincikensu, su rinka binciko abubuwa da ya shafi addini wanda yana da alaƙa da likitanci ba. Ba a karye ba ne a zamanin annabi? Ba wanda ya taɓa karyewa? To ba a ɗaura mutane ba? Shi ba likitanci ba ne? To me yasa ba za a bincike a gano ya suke ɗaura mutane ba a da? Jini bai zuba ba? Ba a karye ba? Ba a yanke ba? Jini ya ci zuba? To sai a bincika a research yaya suke tsaye da jini da in ciwo ya same su, ba sun je yaƙi ba? Da me suke amfani? Bandejin nan da kuke gani billahi alazim musulunci ne farkon kawo bandeji. Bandeji da ake amfani da shi a ɗaure ciwo don kada ya rinka datti ya shiga ko kada ya rinka wayewaye da sauransu, duk akwai shi a cikin hadisan Bukhari da Muslim. Annabi ya ba da maganin zuban jini, idan mutum jini yana zuba ya ƙona kaza, ya ƙona tabarma, a ɗebi tokar a liƙe kuma ya tsaya kuma ya warke kuma ya bushe, sai a ƙoƙari ya za a yi modernizing ɗinsa a mai da shi na zamani. Yaya likitancin zamani zai mai da shi a amfana da shi a yi packaging ɗinsa a fitar da magani? Yan pharmacies masu yin harkar magani, ko akwai wani nassi ne da yake shi magani dole sai na wane da wane? Ba duk abin da aka yi proving ya tabbatar yana magani ba shi ne ba? Ga sababbin abubuwa da ake samu wani zamani suna da alaƙa, ana samun magani da su. Kuma duk sai ku ga in kun yi tracing sources ɗin su yana ƙarewa ne zuwa gani addinin musulunci. Da haka ƴan uwana masu aikin lafiya, ku sani cewa wannan harka tana da asali a addini. Jinya ɗin da kuke gani notin musulunci ne ya zo da shi. Yanzu na Aisha notin ce duk matan sahabbai galiban ɗinsu notin ne, saboda idan an zo yaƙi su ne suke notin. Ku je karanta shi kuma, wannan za ku samu wannan ilimi ta hanyar duba tarihin yaƙuƙuka, sai ku bincika ba an kashe wani ba, ba an sari wani ba, ba wani ya rauni ba, su waye suke za suke ɗaukan masu rauni? Mata ne. Su je da gadon ɗaukan marar lafiya su ɗora shi akan itace, su kawo shi su shimfiɗa shi, su ta masa nufin yadda za su gyara shi ɗaya da jinin da yake zuba. Duk kuma da wannan a musulunci. Amma me yasa da aka binne wannan ilimin? Saboda rashin gata. Ɗan bokon mu sai su ta boko, sai su ta kaucewa hanya a bokon su, bai kun su yi bokon da za su taimaki ainihin wa ba na sunansu addinin su. Amma ya laifi. To wannan ababin shimfiɗa ne don na gaya muku wannan aiki, aiki ne da yake yana da tushe yana da asali. To sai mu dawo babban topic ɗinmu da za mu tattauna a kai wadda da kansu zai rufe, shi ne bayani na tausayi, bayani na jin ƙai, da kuma irin wato a careless da ake samu daga wato ma'aikata lafiya, tun daga likita har zuwa messenger. A haƙiƙanin gaskiya na sani cewa ni ba likita ba ne, amma a cikin karance-karance na akwai inda na karanta ana faɗa a duniyance abokance ana cewa ya kamata likita ya zama mai tausayi. Akwai wannan pejin, akwai wannan section ɗin, akwai wannan part ɗin, babi na tausayi babi na lallaba marar lafiya, babi na rarashi. Inda suka ci gaba, akwai inda za a zo a koya maka yama ake rarashin patient. Akan iya yin mutuwa a hannunka, amma uslubinka mai kyau da za ka nuna wa masu jinya zai rage musu tension da zafin mutuwa idan ka karanci abu. Akwai hanyoyi da ake bi, yaya idan kana jinyar mutum ya mutu a hannunka, ɗan uwansa ba su sani ba, wace hanya za ka bi ka ba su labarin ɗan uwanku ya mutu? Wannan ma ilimi ne mai zaman kansa, akwai shi a boko, akwai shi a addini. To muna lakin ɗinsa. Akwai wanda idan ka zo baka yi da gaske ba, ka gaya masa mutuwar babansa ko mutuwar ɗansa ko mutuwar matarsa, kai ne sababin mutuwarsa kuma, dan za ka daki zuciyarsa ne daga uslubin da ka bi ka gaya mai ɗan uwanka ya mutu ko ubanka ya mutu. Kwatsam baka bi hanya kai ne shimfiɗa, baka bi hanya da ta dace ba, to za ka jefa masa ciwon da har abada kai ne sababi, don wani zai iya buga zuciyarsa a lokacin ko bai mutu take ba, daga baya bayan 'yan satuttuka da mutu, kuma wannan fa an yi ba ɗaya ba biyu ba. Lokacin da nake jinyar mahaifina a Federal Medical Center na Azare a nan yanzu, tun cikin dare aka kira ni daga Kano na bugo mota, ina jin na iso gurin na wajen ƙarfe 3 na dare. Jikinsa ya yi tsanani ƙwarai, likitan ya ce a kira wani, aka kira ni. Lokacin da na zo bai rasu ba, amma na karanta a hadisi, na karanta a bayanin musulunci alamu na mutuwa. Jikina ya bani da cijin na mutuwa zai, amma bai mutu ba, amma wallahi malam nursing din nan ya burge ni. Sai na kai ba komai fa, karka damu, wannan normal dama ana yi, ba komai, haka yake faɗa, karka damu, ba komai, dama is normal, wannan common zai miƙe wani abu ne ba. Ina ta masa addu'a, ina ta masa addu'a, ina ta masa addu'a, har aka zo ya rasu, ni na ga lokacin da ya rasu. Amma wannan nufin cewa yake yi, ka kwantar da hankalinka, ba damuwa ba ne, bacci yake, ka hankalar da hankali, sai da ya tabbatar ni da kaina na gane ni nake ce masa ya rasu, yana cewa a'a, kaga shi ba shi ya bani labarin mutuwar ba, kaga abin yami ya kulin temper din, wanda ya san ya mutu amma yana nuna mu a'a da saura da saura, sai ya taba guri kaza, sai ce bari in je inda, bari in je inda, kuma ni na san dabaru ne na irin da shi, ya burge ni mutumin nan kware da shi, data ni da kaina ni nake ce masa ya fara ya fara ya fara ya fa mutu ya rasu. Sai ce haka ne malam, Allah ya karbi sayin shi, amma na san ya fi ni ilimin cewa ya rasu wallahi. To ina ga wanda zai zo ce da kai, kai baban ku ya mutu ba, la wannan bai ba, ko kuma yana zuwa a tare da shi ya mutu, ko sai jiya ce kai ya mutu, wannan ya mutu, kullun da shi ya rasu ya rasu. Ba haka ake yi ba, ni zan koya muku ba, amma ina so in gaya muku daga cikin kukan da al'umma suke yi da masu harkar lafiya shine mummunan bayar da labari na mutuwa ga patient. Wannan kuma sai ku je ku yi ta fashin baki, in kun je meeting ɗinku, in kun je tarurrukan ku, suka san me za ku gaya junanku. Kowace kalma da za ku yi amfani da ita na kwantar da hankalin patient kafin a ba shi labarin wato dismiss da mutuwan ɗan uwansa, ya kamata ku yi amfani da ita. Kuma anan akwai babi na ƙwarewa, ba sai abin da a gan shi a littafi ba. Experience, gogewarka da yawan aiki zai sa ka samu hanyoyi da yawa da za ka rinka ba da labarin mutuwa ba tare da ya yi tasiri a cikin zukatan marasa wato dangina mamaci ba. Ɗaya kenan, yana ya kamata likitoci su gyara wannan. Abu na biyu, zan dawo kan, zan ɗan taɓa kan masinjoji masu kula da, ba masu harkar shiga harkar lafiya ba, masinjan asibiti ko masu gadi, su ma suna da gudunmuwar da suke yi na cutar da mutane. A yi haƙuri fa da wa'azin nan nawa a yau, so muke yi mu gyara ko? Yawwa, su ma suna da hanyoyin da suke cutar da mutane. Yanzu mutane wani lokacin sukan zo asibiti tun da asuba don su kama layi, wani ya zo tun da wuri, mai kwan ka buɗe masa get, kar ya shiga cikin asibitin tun da ba buɗe ba, amma ka buɗe masa get, ka ba shi wurin zama, ka fara sa su a layi, ka yi tsarin da koda shugabanka bai ce ka yi ba, ka sa littafi ko ka ce kai ne na ɗaya, kai ne na kaza, kana cewa sannunku da zuwa, kana rage musu tension. Wataƙila wani a karɓan katin nan bai wuce sati biyu zai mutu, amma wallahi mallam akwai asibitocin da ake zuwa sai a zo a rufe gate din ga fili mallam yanda kaga daji a bude wa mutane su samu wurin da za su zauna ga masallaci a ciki a bude musu su yi sallah asuba wallahi ba za su bude ba sharri mai gadi da ka mutane za su cincirindo a bakin gate wanda yazo tun karfe 4:30 da rabi tun asuba bilal azim umma sa abu wanda yazo karfe 7 sai ya riga shi wuce gaba da kokawa da tura kofa ake shiga aje a kafa layi a kama layi na karban kati wadanda suke bayar da kati ko wadanda suke yin hanya a karban kati cin hanci yayi yawa wannan watakila ku anan kauye ne watakila ba ali amma ina magana ne tunda duniya ce ana yadawa zai shiga ko ina dan mu yi magana cewa muna magana ne da ko ina wallahi mallam akwai inda sai ka ba da cin hanci za ka karba kati katin da gwamnati ya kamata ta kai maka shi har gida tunda kai dan kasa ne kana da haƙƙi a taimake ka yana da cikin services din da za a yi wa dan kasa a taimaka masa mara lafiyan da ya kamata ambulance ya kamata a tura aje a dauko shi har gida a kawo shi kai ko ba za a yi masa gaba ba ma a yi masa ma ya biya ma wanda inda aka ci gaba haka ake manya manyan kasashe mara lafiya yana gida kai waya zai danna akwai wayar da zai kira burin za ta fada wajen harkar lafiya a ina kake wuri kaza kai wayar ma za ta bada addressin ka billahi alazim mallam ta kira a zo mai da abun cike cike a zo a fara duba shi a gurin kuma a dauki ambulance a dauke shi a tashi a mota a je a kai shi a ba shi gado a mai komai da komai a inda aka ci gaba yanzu an waye haka ake amma mu da gangan ake yin abubuwan da ake yi saboda an lalata harkar lafiya a ce saboda lalacewa a kasar mu kayan aiki da bai kai ya kawo ba mu shi babban asibiti da yayi suna sai ga dan karamin abu na aiki ba abu shi sai dai ka fita waje komai in ka zo sai ne a ce ka fita waje to what is the essence of a ce asibiti wanda bai kai gwamnati ba ya mallake wadannan abun to ina ga gwamnati to inda aka ci gaba suna kula da marasa lafiya tun daga farkon treatment da za a ba su nufi ga likita kwanan nan naje Egypt naje irin check up din wallahi tun daga na shiga asibiti tun daga na shiga aka fara yin hidima duk inda zan je sai an hada ni da mutum asibiti ne yafi mutum miliyan a cikin gurin da ma'aikata ne amma ina ga maka suna da kokari duk patient in zai je wurin awon jini wurin daukan majina wurin ba da fitsari wurin bayan gida wurin mai da sauransu wallahi sai an hada ka da mutum guda da zai ta hidima da kai a yinin nan gaba daya musamman suka dauki ma'aikata kawai su aikin su raka mara lafiya OPD wane ne kaza amma mu fa sai patient ya zo babban asibiti kafin ya samu inda zai je ga likita ko inda zai je ba da jinin sa dauka har lokaci ya kure na daukan jini yana zuwa zai tara a rufe ya bata ya tambayi wannan idan na shi can ya tambayi wannan idan na shi can ina wannan bayani ne jama'a dan a samar da gyara in fa da gaske ake yi harkar lafiya kadai gwamnati ta yi failing akan harkar lafiya kadai to su yanda suke din sai a samu sai ta maka hidima ita maka hidima kaddara ma an sa ba a cikin services din ka zaka biya ai is good yana da kyau an girmama ka kuma abin mamaki duk likitan duk patient din da yazo in dai zai ga likitan ne za a yi masa wannan test din za a yi masa kaza idan lokacin cin abinci yayi wala automatically mallam a cikin services din ka aka sa maka kudin abincin nan a cikin me za su kawo maka ruwan sha za a kawo maka abinci idan mai sugar ne a jikinsa ko mai ciwon kaza sai ce sun tsiga sun gani na da mun sun gwada ka to za su kawo maka abincin masu ciwon shuga idan baka cin nama cikin abin da za a kama packet din abincin ka bari a sa nama a ciki mallan naga kwarewar mutanen nan fiye da yanda kake tsammani a baka ruwa kuma a nuna ma ga wurin sallah so dole ka ma nan gaba kai sha'awar ka dawo baka da wata wahala da zaka yi amma mu fa yaya martin da kai zai rinka dafa mara lafiya tsawa aiki banza yan kauye ko ku san me ake yi ba kuna ta sallah ka duka bulai in ba ku bulai ka tafi gidanku kai gidanku ne kai nan din da ka zo gidanku ne kai ba sai ku bari ni ban ga dalilin da mutum zai zo bai da lafiya ana daka mai tsawa ana ci mutuncin sa ba it is very bad it is unfortunate wanda kuma wallahi ku ma'aikatan lafiyan nan ku ne ya kamata ku fara buga misali kuna nuna kuna kaunar patient din nan kuna lallaban su ko da patient na san patient yana da taurin kai na san akwai arrogant mutane za su zo neman lafiya amma they are very arrogant ko ba ka bane ba to kai tunda kai kana harka ne na tausayi da jin kai, watakila hannunka zai mutu baka sani ba, ba wanda ka lallaba shi ba. Ina fata ana fahimta. To sai ku koya, idan kuka koya musu su kananan ma'aikata za su yi. Ga bala'in cin hanci da na faɗa, yanzu sai mutum ya zo ya makara an kusa rufe bada kaci, idan ka zo sai ka samu matsin da asibiti ya za a yi ne, to a to ai kai ka san ya za a yi, to ya miye mai kake da bukata, ka ce mutum nawa ne, ba ni sunansu kawai abinan mutane suna nan sun fi mutum 40 suna layi. Matinja da yake shi ma'aikaci ne zai amfani da wannan opportunity ya tsallaka an ba shi dan kudin kashewa sai ya je ya gaya mai yankan katin, kuma daman kashe mu raba ake, daman shi mai yankan katin idan dai emergency ne, VIP ne, to gudano gaba ka eh ka za ka abin, to percentage ina fa ko ka manta, idan naira 500 aka ba shi to shi yana 200 wancan yana 100, haka ake a manya-manyan asibitoci da ake wahalar ganin likita. Yanzu akwai likitan da ba a iya ganinsa da sauki sai an yi da gaske za a gan shi, kuma yana da adadin mutanen da yake gani a kullum, amma idan kana da kuɗi za ka gan shi, ba wai asibitin kuɗi ba ne, a'a ma'aikatan da suke ƙarƙashinsa su za ka ba wa kuɗin a dole-dole a cusa fayil ɗinka kuma ya ganka a dole, ko ya sani ko bai sani ba, sun karɓe ɗan abin da za su karɓe shi kuma ya zo ya ganka, ɗan talaka fa miski ne wanda ba ya da hanya, za ka yi ta zuwa sana zirin likitan sai a ce wallahi har yanzu fayil ɗinka bai samu shiga ba, duka wannan ma'aikata ƙanana ana haɗa baki da su ana wannan, akwai wanda ake haɗa baki da su ana satar magani na gwamnati, akwai wanda suke suna da wannan ɗabi'ar, akwai shopkeepers da ake haɗa baki da su da pharmacists da suke ba da magani a rufe da daddare a zai a kwashi maganin gwamnati a fitar da shi, duka ma'aikatan lafiya suna yi, kuma mu waɗanda ba ma'aikatan lafiya ba duk mun sani, kuma ana ba da labari. Ana ma gaya mana chemist da ake ɗiba ana kaiwa magungunan gwamnati ana sayarwa, wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku, kuma ku sani cewa mutum kowane mutum da aikin su zai shiga wuta ko aljanna. Ina faɗin wannan ne kada tsautsayi ya sa ka shiga ɗaya daga cikin waɗannan layuka, maganar cin hanci, maganar kaza, maganar kaza, sauransu. To hatta ɗin yaya za a yi a samu ko a yi mutum aiki ko na mun sani, yanzu akwai inda za ka je asibiti za a yi ma aiki, wallahi idan ƙa'ida ne za ka yi sai likita ya rubuta ma sai ce bayan wata uku, sai bayan wata uku za a ma aiki, amma ina tabbatar maka idan ka shiga ka fita ka je ka samu masu rubuce-rubucen ka nuna musu wani abu ka ɗan dodana musu sati mai zuwa za a yi maka aikinka. Alhali wani kuma bawan Allah daga wata ƙasa ya zo ko daga wani gari ya zo ko daga bodar Niger ya taho ya zo yana zaman wata ukun nan yana zaman haya yana jiran lokacin da za a yi masa aiki, kai kuma an baka kuɗi ka cire fayil ɗinsa ka saka na wani, duka ana yi. Akwai donors masu ba da jini kyauta, mutum ya zo saboda Allah don jin tsoron Allah ya ba da jininsa kyauta a asibiti a blood bank suke cewa ko me ake cewa ya kai abin nan sa. Akwai waɗanda su kuma aikinsu in an zo an ba da wannan jinin sadakar su kuma su sai da shi, wanda haramun ne. Gashi yanzu ka kana aikin likita kana karɓar albashinka na gwamnati kuma kana cin haramun, wallahi tallahi ba za ka iya biyan wannan kuɗi ba, ba za ka iya biyan wannan kuɗin da ka ci ba, ka sai da jinin mutum. Mutajara ciniki saye da sayarwa da jini haramun ne, ka sai da jinin mutum ka karɓi kuɗin kuma ya zo wani ya bada saboda Allah don a taimaki marasa galihu a agaza mutum, duka wannan ɓarna ce na ƙananan ma'aikata. Bari mu dawo kuma kan likitoci, Allah ya saka musu alkhairi. Jama'a aikin likitanci wallahi idan ka yi da gaske in ba sa'a ba sai ka riga wani malamin addini shiga aljanna. Ina gaya muku wannan ilimin addini karantarwa akwai abubuwa da yawa da suke shiga ciki, watakila riya, watakila ba dan Allah ba, watakila kaza ko an yi kuskure ko an yi waye da sauransu, gashin akwai lada tabbas. Amma wallahi malam idan likita ya kyautata niyyarsa yake yi a ransa yana jin cewa ibada ne abin da yake yi, ina tabbatar maka watakila qiyamul laylin sa ba zai shigar da shi aljanna ba, nafila da yake na azumi ba lallai shigar da shi aljanna ba, amma wannan taimakon mutane da yake yi sai ba shi gidan aljanna. Ko kun san tsabar kulawa da mara lafiya ba wai shan magani ba, shawarwari masu kyau da kwantar da hankalin mara lafiya yana rage ciwo wani percentage mai yawa a jikin mutum, jininsa ne ya gama hawa yana dab da mutuwa ya kai boda zai mutu, ba daidai bane ka ce masa wai 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 kai ka ga ji jini kai ai ka kuma mutuwa ai wannan mutuwa ake yi kaga ba daidai sai ka kashe shi abinda zaka yi in ka duba ka gani ya danganta ga irin yanayin mutum akwai wayayye akwai mai ilimi akwai mai kaza sauransu so idan ka duba kaga yayi haidi yawa shikenan kai ka sani a kwakwalwarka sai ka aji sai ce galiban in an auna zai mutum sai nawa yake nawa ne suna tambaya nawa ne nawa ne sai ka ce alhamdulillah ai da kyau ai ba laifi amma in karshe in ka zaka tambaye sai ce amma fa ya kamata ka kula ba na san wannan ba na son ka samu wannan jinin a wannan kala next time ka kula ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza saboda yana dan hawa ba da yawa bane amma dai yana dan hawa to ba na son hawa alhali kuma isai ka tsoratar da shi cikin hikima ka daina fashin shan magani ka daina cin kaza ka daina cin kaza sai ce nagode likita Allah ya saka nagode yayin da kuma wataƙila ka tarar da jinin yayi mugun hawa na wataƙila ma zai iya kwantar da shi ya mutu ka zo ka gaya masa to za ka ƙara masa hawan jinin ne ba mamaki wallahi na koma gida ya mutu ko ya je samu farlayi to ku rinƙa kula haka shiga level ɗin mutum akwai wanda yake haɗari ne to amma gaya masa ɗin haɗarin ne zai iya taimakawa wajen jefa cikin tashin hankali sai ka ɗan rage abin ba wai kai ƙarya ba ka yi ne don maslaha don ka rage tension amma ka tsoratar da shi ka tsananta masa akan bin doka ka daina cin kaza daga nan zuwa kaza ka daina kaza ina so ka sha maganin nan kar ka yadda kai fashi ka damu bayan sati biyu wanda kai a iliminka na likitanci ka san cewa inda ya maintain yayin wannan abu jinin zai sauka sugar ma zai sauka to amma ya late idan baka in ka zo ka gaya masa abu wanda yake na tada hankali ka daɗa ƙara ciwon ne a me yasa yanzu gwamnati idan an zo an yi yaki an kakkashe mutane akai fada na kabilanci ko fadan addini a kashe mutum ya kai 500 amma a radio sai su ce an kashe mutum 7 me yasa cooling na tension a ilimin likitanci ma akwai cooling tension so daukan ma'aikata ba tare da ana musu courses kuma ana dan enlightenment ana dan yin lectures na enlightenment akwai abin da ba a littafi ake samun sa ba tsabar gogewa likitan da ya goge ya shekaru ko nurse da ya goge ya shekaru sai a hada kananan ma'aikata a sa su zauna ya musu lecture wallahi za ku ga an samu canji a cikin asibitocinmu jama'a ni wakilin mutane ne kuma ni wakilin al'ummar ku ne kuma yanda nake haduwa da mutane za ku iya kawo mun kuka na matsaloli na harkar lafiya ba lallai a kawo muku ba magana ta Allah al'umma suna kuka da likitoci da matsaloli kamar haka zan zo matsalolin gwamnati ita kanta zan kuma zo matsalolin su likitocin na farko karancin tausayi wanda na fara shimfiɗa kan wannan ya kamata likita ya zama mai tausayi a lokacin da yake yi wa mara lafiya aiki kuma aikin da zafin ciwon yana bayyana a cikin shi wasu ba su da tausayi za su yi maka aiki suna zaginka za su yi maka aiki suna daka maka tsawa akwai wanda ya ce sai in baka ka mutu banza kawai ana maka abin da kana iskanci wa mutane dan tsauye kawai haka ya gaya patient which is very very bad and it is very unfortunate a gabana na gani wata mata likita nursing ce wata mata ta haihu an samu matsala ta yage da yawa jini yana ta zuba irin haihuwa ta yi ba a samu kulawa ba a asibitin da ta haihu abin mamaki aka sallamo ta a haka negligence of duty a ce a ƙasar nan mace za ta haihu ta yage gaban ta yage a sallamo ta ba a yi mata ɗinki ba wannan wani irin rashin hankali ne ko kuma ce wace irin mugunta ce don haka wannan ta ta ciwon ya tsananta ita da kanta ta gane fa a yage take ba ɗinki ta ba mai gidanta ya ɗauke ta ya kai ta wani asibiti wannan ni a gaba na aka yi wallahi malam an zo ana mata ɗinkin nan billahi lazimu ba su yi mata abun kashe zafi ba aka haɗa ta da wata mai ɗinki haka ta rinka fusgargar gamin nata matar tana wayyo Allah wayyo Allah billahi lazimu har dukan cinyar take you are very stupid tana dukan ta kuma ko allura kashe zafi ba ta mata ba ta zage ta haka ta mata dinkin tace in kika dawo mun ne kika ce wannan abun ya lalace I will deal with you wato yanda ka san in dauki hannu in kwankwatsa matan nan da mai kawai dan dai ni ne karantar da addini ne kar a ce nayi ba daidai ba ciwo ya ishe ni ina gefe ina kallo kana zaune kana jiyo karan dinkin da take mata tana zagin ta yanzu dan Allah ma'aikatan lafiya abin da ya kamata ku rinka yi wa mutane kenan rashin tausayi allura din nan da kike gani akwai babban mutum da ya shekara 70 yana tsoron allura wallahi yaga allura da jikin sa rawa yake sai kace masa a haba kai ko da Allah ai ba wani abu ne menene a kai da Allah ba wani abu ne gyara ki ne duk yanda zaka soka masa ita ka soka ga amma kace gyara da Allah alaji mai a ciki kana bannan ka soka masa ita ka soka masa ita yana hubu babu kana abin nan ba tausayi wannan ba daidai bane wallahi wallahi mallan a cikin kwararrun ma'aikatan lafiya ko wanda zai ma allura wallahi yanda ka san muntsinin ka akai haka zai saboda ya goge mallan ya iya abu yana dan maka hira yana dan maka labari zai dan tambaye ka wani abu kafin ka bashi ansa kana kokarin bashi ansa ya soka maka ita ya gama da kai abin da ce ta an gama tuntunin an gama ta gano me abu ne mai kyau mutum ya zama yana da hikima yana da kuma tausayi da jin dadi daga cikin matsalolin likitocinmu a yau akwai rashin zuwa aiki a kan lokaci fashi da makara an rubuta takarda an yi alkawari za a zo office karfe 8 ne ko karfe 9 ban san ka'idar ku ba ni dai malamin makaranta ne na san dai 8 ake cewa mu je aiki amma likita ban sani ba ko karfe 8 ne ko 9 ne ban sani ba amma wallahi malam za ka je asibiti manyan asibitoci ka tarar da patient an yi layi sama da mutum 40-50 in ba mai ka'ida ba ne ba ma akwai likitan da yake ware iya wanda yake gani akwai wanda kuma zube masa sukar za a yi zai ta yi amma wallahi malam za ka yi zuwa karfe 10:30 karfe 11 wallahi bai zo ba yana can matarsa tana soya masa dankali da wainar kwai yana ci sai ya sha shayi ya koshi da saka necktie ɗinsa da ko abin da sai ta ko karfe 10:11 wanda wani abu ya kamata ka yi wa mutum nan da nan da safe ka tura shi wajen jini a dauka ka tura shi wajen awon fitsari watakila blood fasting abin nan test za a yi watakila waya watakila mutum ya zo da yunwa bai ci komai ba to baka ma fara ganin patient ba sai karfe 11 wani ba za ka gan shi ba sai karfe 1 watakila in ma ka kai karfe 1 to yaya za a yi je a masa gwajin jini na shuga tunda ka same shi da alamun shuga ko ya za a je a dauki jininsa tunda da yawa na san aikin ku akwai lokacin da in yayi ba a daukan jinin mutum to likitan shi ya sababa sai a saka dole sai ka dawo wani kuma daga kauye yake ya biya kudin mota ya kama abun nan an sa a ce gobe i dawo ya dawo kudin dan a dauki jininsa ya dawo kudin dan a dauki fitsarinsa ya dawo kudin dan a dauki wannan zaka sababa masa asarar wajen 10,015 kudin hotel da kudin abinci wanda inda ka zo da wuri ka sallame shi da wuri da ya gama aikin sa ya tafi sai sati biyu ya dawo kuna makamancin wannan to ba a zuwa da wuri kuma ga masu tashi da wuri mutum da ya zo pipi yana duba mutane sai duba agogo sai ce masinja waya close my door rufe min kofa ka je ka ce musu na tashi wanda yake so mu gan shi in je asibitinmu a kaza a wuri kaza a layi kaza shikenan ya tashi ya sallama mutane amma kuma a ka'idar gwamnati bai kamata ya tashi ba sai karfe kaza bai zo da wuri ba kuma ya tashi da wuri ya kamata likitoci su sani billahi alazim duk wanda aka dauke shi aiki da alƙawarin karfe nawa zai fara kuma karfe nawa zai tashi to ya tabbatar idan ya zo kafin in ya zo ba a kan lokaci ba ya makara akwai tambayar Allah a kanta haka kuma idan ya tashi kafin lokaci akwai tambayar Allah a kanta ni lecturer ne a jami'a ina karantarwa amma wallahi duk wanda na makara ban zo ba ina gaya dalibai na ina neman apology suna mamaki wasu suna dariya ga malam yana neman afuwa malam bai bada kari ko ba yau yana cewa ai masa afuwa bai zo da a kan lokaci ba saboda na san wannan albashin anbiya ne kuma Allah ya tambaye ni wannan is common a cikin lectures ina in dai na makaran ƙara mintuna to nakan ce dalibai ina neman ku yi min afuwa ku yafe ni lalle uzuri ya tsire ni idan ko musu yadda ba a compensate zan iya kiran ku in ce ku zo ranar kaza in biya mintuna idan nayi fashi ban zo ba in nayi fashi ban zo ba na san anbiya ne wannan kudin wannan lecture to lalle nakan sa wa dalibai lecture a wani lokaci in ce ku zo in biya ku bashin da kuke bi na wannan dole ne ne shi saboda na san me amana shi to amma me yasa likitoci ba ta wannan to akwai wannan matsala ta makara da tashi da wuri idan muka dawo kan abin da ya shafi nothing waɗanda suke zama da masu jinya kenan, waɗanda suke bada magani, suke yin allura. Na sani a aikin likitanci, likita, babban likita yana rubutawa marar lafiya magani, za a sha ƙarfe kaza, za a yi allura ƙarfe kaza. Haka ne ko ba ka bane? Haka ne. Shi kuma yana barin aiki ga nursing, mai kula da marar lafiya. Shi likita ya gama aikinsa, ya rubuta magani, a je a siyo magani, ko a ɗauko a asibiti, ko a siyo magani. Aikin nursing ne ta zo ta yi wa marar lafiya allura ƙarfe uku na dare, haka likita yake. Ko a zo a bashi magani ya sha ƙarfe bakwai na dare, ko a zo a bashi magani ƙarfe goma na safe, ko wannan allurar ƙarfe tara na safe za a yi. To wallahi nursing din nan, in aka ba ku labarin ta abin da suke yi a wannan karya alƙawarin likita da kansu suke karyawa, marar lafiya ba yi da ilimi, bai sani ba a fayil dokar. Kai wallahi akwai waɗanda alluran ma ba su yi. Ga maganin marasa lafiya sun siyo, amma nursing din saboda negligence of duty wallahi sai gaba sai alluran ba. Wata allurar lokacin da za a yi ta ne ya ƙure. Kun san me? Yana can yana zaune yana hira da abokanansa, ko yana chatting da waya, ko ya makara bai zo ba. Ya kamata a ba wa marar lafiya magani kafin ya ci abinci. Akwai maganin da ake ba wa marar lafiya kafin breakfast, amma wallahi saboda negligence na ma'aikatanmu za su kisa ba wa marar lafiya maganin nan. Sai ya zo ya ci abinci ya cika cikinsa, kuma shi maganin yana aiki ne kafin a ci abinci. Yanzu kamar maganin hawan jini, akwai wanda ake shan sa kafin a ci komai, maganin kaza akwai wanda ake shan sa kafin a ci abinci. To tunda ba a gidansa yake ba, a gidanku yake, asibiti yake, kuma ya biya kuɗin gado, ya biya kuɗin services nan, duk abin da za a yi masa ya riga ya biya. To amma wallahi malam sai a bashi bara a bashi maganin nan ba, sai ya ci abincin nan ya koshi, kuma a zo a tattara wannan maganin da kike yi ce a bashi kafin ya ci abinci, kuma a dura masa, kuma ko kuma ma a bashi overdose saboda ba a duba ba, ko kuma a bashi low, ko kuma a zo a yi masa allura a lokacin da bai kamata a yi mai allura ba. Wannan yaren kun fi ni fahimta, kun fi ni ganewa, amma experience yau da gobe da kukan da mutane suke kawowa, da masu bincike masu ilimi suke dubawa, ai wani mai ilimi ne ya kawo uwarsa yana duba duk abin da aka rubuta, da kuma bayar da magani wanda ba shi likita ya rubuta ba. Likita ya zai rubuta magani tara kawai sai nursing ya ce ko kaza ma ku je ku siyo, ko ba damuwa zai yi shi ma. A'a, ya kamata a samu consultation na doctor. Idan likitan da ya rubuta wannan magani aka je aka neme shi a pharmacy din asibiti ko a waje ba a samu ba, to aikin ko dai nursing din ne ko kuma dai wani, a je a koma a gaya likitan nan maganin da ka rubuta ba a samu ba, ka rubuta wani substitute. Sai ya rubuta, amma sai mutum ya zo kawai ya ce marar lafiya ne fa zai je ya siyo maganin da ya ga dama, sai ce aika na ma yana maganin kaza, ku sai ya ce eh, kai a zo a bayar. Kai ka bi jahili kenan, jahili ya zama yana juya ka. Menene wato ainihin amfanin specialization din naka, kwarewar taka, me amfani? Babu. Sai muna kira ga ƴan uwa ma'aikata, irin wannan janibi na amana ne, duka wannan abin da nake faɗa amana ne, saboda wallahi akwai abubuwan da kuke wa mutane waɗanda tabbas tabbas abin ba da daɗin ji. Kuma na sani ƙungiyar likitoci musulmi al'iman ɗin nan suna shirya lakcoci da yawa a asibitoci da yawa, waɗanda suke ga dama suka zo suka ba da haɗin kai, suna samun awareness a kan wannan. Yanzu misali, daga cikin laifin likitoci da matsalolin likitoci, rubuta wa marar lafiya magani ba tare da dogon research ba. Kuma ku da kanku, ku likitocin kuke ƙaryata kanku da kanku. Haka ne, yanzu akwai asibitin da idan ka zo wannan satin za ka ga wannan likita, bayan sati biyu idan ka dawo wani za ka gani a kan kujerar ba shi ba. To kai daga cewa marar lafiya yana da lalura kaza, ka rubuta mai magani ya je ya siyo, ba ka yi bincike ba, wataƙila ma labari ka ji ana sha, kawai ka rubuta masa. Shi fa marar lafiya fa kai fa wato kaman Allah sani, ba ina nufin Allah na bauta ba, kai kan kai ne A da Z ɗinsa. Duk abin da ka gaya masa, duk abin da ka ba shi, ya yarda da kai, to shi ne wannan babin amana ɗin da nake gaya muku. Sai ka zo ka rubuta masa maganin da ba shi bane ba. Dan uwanka likita idan ya zo duba file ɗin, ko ya ce a ba shi maganin da ka sha previous magani, yana gani sau da yawa wallahi likita zai zo ce kai ba ka da hankali, ba ya ba ka wannan maganin za ka mutu. sai fashion yayi kwance kwance ya ce ai likitan da ya zauna sati mai zuwa satin da ya wuce na ai shi ya rubuta mu sai ya duba kuma ya ga signature ta sai ku rufa kanku asiri akan rashin gaskiya amma ka kuskure ka saki baki ka ce fashion wannan maganin da ka ci gaba da shan sa da ya lalata ma hanta wannan maganin da ka ci gaba da shan sa da ya lalata maka huhu wani ma cewa ya wani fashion da ka mutu da kai kwana uku na shan maganin da ya kashe ka ka ji sai ka ce ran a hannun sa yake ka gigi ta fashion ka zo ka rubuta masa naka bayan wasu watanni kuma wani ma in ya zo sai ya ce ka daina shan wannan bai da kyau wannan bai dace ba ko likita ya ce wannan ya maka kadan ko kuma ya ce wannan bai dace da ginin ka ba haka ake samun contradiction me yasa ni ba ni da ilimi akan wannan ko ne malamai ko ne likitoci me yasa rashin research ne a ko rashin kwarewa ne a ko kuma likitocin ne wani ya fi wani ko kuma haka maganganun naku yake dama haka ake a rubuta wannan a goge a rubuta wannan a goge to muna fama da wannan kuma wannan na kawo muku ababi na amana kukan da al'umma suke yi a kan ku na rubuta wa mutane magunguna da sauransu kuma akwai likitan da zai zo malam idan ya zo rubuta wa maganin shi kuma ba zai duba ainihin ciwon da ya dame ka wani magani ne zai yi tasiri ya warkar da kai kai tsaye ba kawai zai duba yanayinka ne idan ya ga kai talaka ne likita ne baka da wannan sai rubuta mai dangantakar magani je ka kada tunda Allah ya sani ku kun san akwai maganin banza ku kun san ba kowane magani ne da yake cikin sashi da yake cikin chemist yake aiki ba ku kun fi mu sani amma wallahi sai zai rubuta ma magani saboda ya ga rigar ka ba ta da kyau sai yace an yi rubuta ma mai tsada ba za ka saya ba to gwanda ka rubuta masa maganin da zai yi maganin ciwon kai a iya ilimin ka idan ya dawo yace ya masa tsada sai ka nemi wani wanda bai kai shi ba na wani kamfani sai ka ce akwai na kamfani kaza akwai na kamfani kaza amma amana wannan yafi karfi wannan yafi kyau dan wannan akwai kaza akwai kaza akwai kaza wancan kuma zaka dade kana shan sa kafin ya samu biyan bukata wancan kuma in kana da ciwo kaza ma wata kila ma ba zai maka aiki ba wannan amana duk muna rasa ta ga bawo marasa lafiya magani ba tare da iyakance musu yaushe za su je na sha ba sai ka zo ka rubuta mara lafiya magani sai je sai ya oba magani har ya warke ma kuma ya ci gaba da shan wannan magani wani yana da kula da ka'ida daga baya magani ya zai samu so masa side effect ko ya zama addicted to it har ma ya zama baya tasiri a cikinsa to duka wannan yan uwana babi ne na amana wanda ya kamata mu kula da shi dangane da bawa marar lafiya wato lokaci a ini wato zai sha magani da kuma lokacin da zai daina shan wato magani bayan wannan akwai sakaci na rashin kulawa da tiyata ko aiki da ake marar lafiya yanzu akwai aikin da yana da hadari yana bukatar sai an yi shiri sosai a yi shi amma wallahi tunda an san Najeriya ba an biyan diyan rai idan an mutu ba ku da wani section da yake bibiya in ma akwai section din baya aiki yanda idan likita ya bawa mutum magani ko ya masa aiki ya mutu sai an bincika an tabbatar me ya kashe shi babu shi mu a Najeriya ba sai aiki da shi ba ban ce babu gaba daya ba wataƙila akwai amma it is not functional amma na sani a kasashen waje musamman kasashen Larabawa da ne a alaka da su da kuma kasashen Turawa da na sani duk likitan da yayi wa mutum aiki aka samu tabin mutuwa bayan yayi aiki to yana zuwa ya fuskanci panel a zaunar da shi yayi bayanin wannan aikin yayi shi duk wanda ya bawa wani fashin magani yana cikin shan wannan magani ya mutu kuma ana ga wannan mutuwar is abnormal mutuwa to zai fuskanci panel wata rana a Saudiya wani likita ya zo ya yi aiki wa wata baiwar Allah ana aikin ta mutu kaga Saudiya kasar Qur'ani ne kasar musulunci ne kasar tausayi ne kasar wane ne amma wallahi malam a talabishin aka nuna aka dauki hoto malam an dauko kwararrun likitoci da suka iya wannan aikin manya-manya na kasashe da na kasar aka dauko likitan nan da ya yi aikin nan da nurses din da suka taimaka masa aka jera su aka tashi yanda ka san kotu haka aka zauna da shi da kujera manya-manya likitoci suna tambaya lokacin da za a yi aiki din nan yaya kaza an yi kaza ina yi sai a tambayi nurse an yi sai an ce ina littafi ya rubuta sai a duba wai su duk abin da kai sai ka rubuta to ya sai wani kuma sai tambayo a lokacin da ka zo yi masa aiki zuciyarsa tana bugawa kamar yaya kai da kanka zaka faɗa sai ka ce eh tana bugawa kaza ka ma duba ko baka duba ba sai su rubuta in akwai kuskuren kaza a rubuta lalle bai kamata kai masa aiki akan wannan ba a lokacin da ka zo zaka dura masa ruwa ka tambaye shi ruwan da zaka dura masa yana da ciwon zuciya previously yana da ciwon zuciya ko bai da shi eh ban tambaye shi ba a rubuta a kowane likita wallahi likita wajen 12 suna yi wa likitan nan malam a cikin AC yake amma wallahi malam tissue yake ta hana gumi a kan mace ɗaya ga ta mutu da haka suna bala'in kula su ɗan adam yana da daraja a wajensu amma mun fa a kwanan nan wani ɗan uwa ya ta mun fatawar ɗan uwarsa notin ce ta je gida ta buɗe kyamil tana ba mutane magani kawai aka je aka kawo wata mata tana cikin rashin lafiya unconscious abin nan kawai sai ta je ta ɗauko wani nau'i na ruwa ta binka mata ba tare da ta yi diagnosis ta tabbatar da wani irin ciwo ne ke damunta ba kawai ta fara ba ta ruwa mallan tana shan ruwan nan tana shan ruwan nan billahi alazim matan nan kudu sai ta mutu daga baya wani likita ya zo yana tambaya wani irin ruwa aka sa mata aka ce ya ce kaza ne a lokacin yaya kaza take wani irin ciwo ne a jikinta aka ce tana da kaza tana da ciwon zuciya sai ce waye wannan likitan da ya je ɗaura wa wannan mai ciwon zuciya irin wannan ruwan sai aka ce wani ciki sai ce to kin kashe ta ashe wai akwai wani nau'i na ruwa ni ban sani ba ni ba likita ba ne akwai nau'in ruwa da ake idan mutum yana ciwon zuciya ba a ɗaura masa ko akwai wani adadi da ake sa masa ita kuma ta yi bincika ba watakila ba su sani ba da haka ta kashe wannan matar shine aka bugo fatawa wai yanzu to za ta yi azumi duk da su fa marasa lafiyar ma wanda aka yi musu mutuwar su ba su san wannan ba kawai ba haushe ne in an mutu Allah ya mata rasuwa wallahi ana cikin ɗaura mata ruwa ta mutu ba a sani ba kuma nufin ɗin ne ta kashe ta to irin wannan tabargaza mallan tana nan mai tarin yawa da muke da ita a cikin al'amuranmu ko hakuri ba na haɗu ne don in na haɗa ku ne ko an haɗa ku ne don mu faɗi laifinku ba cewa akai ana so a samu gyara ko ba ka bane akwai abubuwan da yawa amma ban fara da lokaci ba ga yanayin azumi ga zafin rana I hope insha Allah ta'ala wata haɗuwa na gaba bi idhnillahi ta'ala za mu kawo suna nan barkatai sun fi ɗari wallahi ina da pepa da nai a kan wannan abu da yawa suna nan akwai wata lecture da nai irin wannan aka yaɗa ta a duniya haka likitoci suke ce min waya wasu su ci gyara na wasu ce ba a yi musu adalci ba wasu ce ai patient ɗin ma marasa mutunci ne ya za ka yi ma in ba ka yi musu haka ba ya za ka yi da su to kun ga yanzu akwai laifuffuka na gwamnati su kuma ban ma fara faɗa ba da ya yaji ya miƙo min cewa lokaci ya yi to haɗuwa ta gaba insha Allah Allah ya ba mu dama to za mu kuma faɗi negligence kuma na gwamnati don wani abun wallahi ba likitan ba ne gwamnatin ce ba ta da kulawa da harkar lafiya lalata harkar lafiya rashin kulawa da likitoci rashin kulawa da asibitoci an siyasantar da abin da ya shafi harkar asibiti an mai da shi siyasa a ɗauko wani saboda siyasa a bashi ya riƙe ta tabargaza yana ɓarna ko kuma a ba wani matsayin da bai cancanta ba haka dai abubuwan ya zama yadda ka san gidan jam'iyya gurin jefa ƙuri'a haka mai da haka aka mai da harkar asibitoci shi yasa shugabannin asibitoci suke abin da suka ga dama suke tabargaza suke ga dama kuma da haɗin kai da ake samu duk likitoci kowa da wanda yake yi ina yin wani ba na yin wani akwai wanda in yayi ba za a iya mai magana ba akwai wanda in yayi shi kuma ana jin an rena shi za a yi masa magana duk muna da wannan lissafan ko misalan suna nan masu tarin yawa amma babu lokaci zan dakata a nan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda na yi kuskure ko tun jama'ar shi Allah ya taimaka wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.